بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعبود غدياغ الله سبحانه وتعالى نساكي هذا مؤونا يمشي نليتنين أشرين دتكوس قوتا ربيع الأول أشكالتا لبودا دلي حدود تلاتين دشدا نهجر منزع الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 19 ga watan 1 a shekara ta 2015 alisafin miladiya. A ci gaba da darasinmu na ko karatunmu na littafin Tajridi Tauhidil Mufid na Alim Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi darasinmu na 23 a wannan littafin, inda muka tsaya makon da ya gabata kuma shine maganar da ya mana akan abubuwan da suke shafi tashbihi da tashabbuhi, ko da shine asalin abubuwan da shirka take koma zuwa gare su. To mun tsaya inda yake cewa wabil jumlati, duk da mun yi nan din nashi insha Allah zamu sake dawo ba mu dauko daga nan sai mu sake ci gaba inda ya ambata mana. Kuma yace wabil jumlati adunkule dai, فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. لتشبيه لتشبه سوني حقيقة الشرك. وانا انا قبابك اتر قال مباني كون فهمتي منين تشبيه لتشبه بابك اتر اميمي تايو هكذا ها يو تشبيه كما تألا دوني تشبه mutun ya aikata wani abu da zai kwaikwayi Allah yayi kama da Allah, shine ma'anar tashbihi. Tashabuhi kuma kamanceceniya, ko mun yi magana kan wannan dai makon da ya gabata. To da wannan abun tashbihin nan, mutun ya kamanta Allah da wani, haka nan mutun shi ma ya kwaikwayi siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, wani abubuwan da siffofi ne wanda babu wanda ya cancance su sai Allah subhanahu wa ta'ala. To mutum yayi waɗannan irin sufofi a shi ma shirka ne, ko in ce yana daga cikin usulin da yake jawo ko ke kai mutum zuwa ga shirka. Yace kuma shine haƙiƙanin shirkoki, asalin su wannan abin ne. To sai ce walizalika kana man dhanna annahu, duk mutumin da ya kasance yana zaton cewa idza taqarraba ila ghairihi, in ya nemi kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba, bi ibadatin ma da kowace irin ibada, yuqarribuhu dhalika alghayru, kuma yana zaton cewa wannan wanin wanda ba Allah din ba, yuqarribuhu zai kusantar da shi, ilaihi ta'ala zuwa ga Allah madaukaki ta'ala, fa innahu yukhti'u, to wannan yayi kuskure. Mana duk wanda ke tsammani Allah ba zai karbi bautarsa ba sai ta hanyar wani, to wannan yayi kuskure, bai san Allah ba, bai fahimci menene haƙin Allah ba, shine abin da yake nufi. Lakin ayati li kaunihi shabbahu bihi, saboda kasancewarsa ya kamanta wannan din da Allah, ya dauki wannan ya bashi matsayi na ubangiji, wa akhadha ma la yanbaghi an yakuna illa lahu, kuma ya dauki ya riki ya karbi ya yi da'awar abinda bai kamata ba, bai cancanta ga wani ba, illa lahu sai Allah subhanahu wa ta'ala, fa ashraka ma'ahu subhanahu fihi ghayrahu, sai ya zama shi wannan mutumin da ya wannan irin zatan ya kuma aikata irin wannan ibadar zuwa ga wani, ya bauta wa wani dan wani wai ya kai shi kusa da Allah, ashraka ma'ahu yayi tarayya da Allah subhanahu fihi cikin wannan aiki da yayi, ghayrahu wani wanda ba Allah ba, ma'ana ya hada wani wanda ba Allah ba a wannan aikin nasa, fabakhasahu subhanahu haqqahu, sai ya rabe wa Allah, ya tauye wa Allah haƙinsa, fahadha to wannan abun qabihun mumunan abu ne, aqlan wa shar'a, a hankalce da kuma a shar'ance hankali bai yadda mutum ya dauki nau'in ibada ya baiwa wani wanda bai cancanci abauta masa ba bayan ko wani nan bai halicce shi ba baya kulawa da shi baya arzuta shi baya masa komai baya kare masa cuta idan za ta zo baya kawo masa amfani idan zai zo masa komai wannan daga Allah yake to idan aka dauki ibada aka baiwa wani wanda ba Allah ba da irin wannan tunani to hakika hankali ma bai yadda da wannan ba zai karba ba ballantana kuma shari'a da Allah madauki ya aika manzanni dukkanin su domin su yi yaki da wannan abu mun sha magana akan wannan cewa dukkan manzannin Allah kakaf din su duk sababin turo su shine me magana tauhidi ba wanda aka turo don ya kafa gwamnati na taba fadin wannan wani ya ta mamaki ba wani manzo da Allah ya turo shi cewa ka je ka kafa gwamnati kai hukunci asali shine a ga yawa mutane su bauta Allah shi kadai maganar hukunci da gwamnati da mai wani abu ne da yake zuwa daga baya bai kai girman tauhidi ba da haka kuma shi yasa saboda garin gwamnati da hukunci ba a kawar da tauhidi dole ya zama cewa akan tauhidin nan shine babban sababin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama kuma ya bamu abin da muke so na dukkan gudanuwar mulki da sauransu Allah ta mike mu sai ce walidhalika lam yushra wa lam yughfar dan haka ne ma wannan shirka din wannan aikin da wannan bawan Allah ya aikata lam yushra Allah bai shar'anta shi ba babu inda Allah ya ce ai shirka ku sa wani a tsakaninku da Allah sai kun biyo ta hannunsa sannan Allah ya karbi abunku babu wannan umarnin kitaban wala sunnatan na taba baku labarin wani littafi mai kyau a wannan gefan na malam ibnu taymiya sunansa alwasita bainal haqqi wal khalqi karami ne haka akwai shi a cikin majmu'in fatawa an fito da shi kuma an buga shi bugu mai kyau karami zai ma amfani sosai ka bi wannan littafi ka karanta ma'anarsa alwasita bainal haqqi alladhi huwa Allah wal khalqi menene tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil ngai Allah madauki daga cikin sunansa akwai al-haqq domin duk abin da ba shi ba ƙarya ne shine gaskiya to wasita tsakanin Allah da bayinsa shine malam ibnu jami'a yayi magana akan wannan a cikin wannan littafi akan wannan mas'ala din saboda muhimmancin ta a ciki ya tabbatar da cikakkiyar wasita tsakanin Allah da bayinsa sune manzanni amma ba ta abautawa manzannin su kawo Allah ba a su isar da sako kuma babban wasita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko shi kadai za a tambaye mu ran tashin alkiyama babu mai shiga aljanna sai ta hanyar sa ba mutumin da ya isa ya zo ya bude kofar aljanna ya shiga ko ya jawo mabiyansa duk yadda yake son su duk yadda suke son sa sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ashe kenan duk mutumin da yake son shiriya ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarni nan da yawa a cikin alqur'ani wa in tuti'uhu tahtadu man yuti'i Allah man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wadannan ayoyi suna nan da yawa birjik a cikin alqur'ani da'a ga Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine za a tambaye mu ran tashin alqiyama to wasitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu da Allah wato wasitar da zai mana tsakanin mu da Allah ita ce me ya isar da Musa kon Allah abautawa Allah shi kadai amma ba abautawa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dauki ibadar da muka yi masa ya miƙa wa Allah ba haka Allah yake yi ba mun gane wannan to wannan shine abin da zamu zo mu ji yana cikin manya-manyan mummunan zatan da bawa zai wa ubangijinsa in ya dauki irin wannan tunani din to sai yake shi yace walidhalika lam yushra don haka ba a shar'an ta yin haka ba wa lam yughfar kuma ba a gafarta haka duk mutumin da ya mutu akan wannan irin yanayi ya dauki wani ya sa tsakaninsa da Allah komai girman sa koda yana da daraja din to Allah subhanahu wataala ya mutu akan haka ba zai gafarta masa ba sai ce wa lam yughfar fa'iluhu ni magana akan wannan ko makon da ya gabata abin da ya rubuta anan a fa'alamhu ya sa shi in kun lura baina kausai ne a kuma abin da ya kamata da shi ne tunda in kun lura a can kasa ya ce fi jimu a nuskar da ake kira jim wanda ya samu yawa suna jim shi wanda ya ta hakikin aikin ya ce nuskar jim wato copy na manuscript da ya aiki da shi wanda ya samu suna jim musayin akwai alif da ba da jim to jim din wannan a jikin wannan wurin abin da yake shine walam yughfar li fa'ilihi shi ne nake ce mana wannan shi yafi dacewa da wannan din ya dauka ya sa a sama sai sako kasa yace a asalin da ne aiki da shi wanda shine alif shi kuma abu kaza shine fa'alamu shine a wurin wallazi athbathtuhu huwa sawabu wannan haka shi haka ake wannan aiki amma ba laifi in dai mutun ya riga ya fahimta tunda ya nuna maka wannan din shi ma akwai shi a can to wannan din da shine fi dacewa in ka fassara kuma yadda ya bari anan me yake cewa walizalika lam yushra wa lam yughfar sai magana ta tsaya anan sai yace fa'alamhu to ka san haka shi ma'anan wannan fa'alamhu din in ka aka karanta shi a yadda ya rubuta anan fa'alamhu ma'ana ka san haka din sai kuma ya fara wani zancen yace wa'alam sannan kuma ka san wani abu daban in dai ka fahimci wannan zancen sai ka ga na farkon zai fi dacewa da siyakin magana to malami yace wa'alam kuma ka sani annal ladhi dhanna alladhina ismu mawsul ne mun sani ko ba abin nan yake nufi wani ghairu maqul yana nufin mutum mai hankali shi mutumin nan wanda dhanna anna ar-rabb subhanahu la yasma'u lahu duk mutumin da yake zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala la yasma'u lahu shi ba zai ji maganar sa ba zakai magana zakai addu'a zaka daga hannu zaka roka zakai kuka zaka nemi Allah ya agaje ka la yasma'u laka baka yadda cewa yana ji ba wani ne ke ji daban au la yastajibu lahu ko kuma duk mutumin da ke zaton cewa Allah ba zai amsa masa ba kullun tunanin sa ai mu zunubin mu yayi yawa in muka roka ma ba za a amsa ba dan haka mu sa su wane a tsakani wannan shine tushen matsala Allah madauki baya son wannan irin abu Allah fushi yake da bawa in bawa baya roƙon sa mun sha magana akan wannan to ta wannan gefen zaka kalli abu cewa bai yadda ka sa wani a tsakaninka da shi ka rika zaton cewa shi din in ka roke shi baya ji ba yace to wa'alam anna alladhi dhanna anna ar-rabb subhanahu la yasma'u lahu aw la yastajibu lahu ko kuma ba zai amsa masa ba illa biwasitatin tutli'uhu ala dhalik sai an samu wani shamaki da zai gaya masa hakan ya nuna masa haka shine tutli'uhu daga atla'a ka nuna mutum abu ka sa shi a hanya ka ilmantar da shi shine ma'anar atla'a mun gane wannan duk wanda ya zaci cewa Allah ba zai ji maganarsa ba Allah ba zai amsa masa ba sai an sa wani wasita a tsakani wasitan nan shine zai gaya wa Allah au tas'alu dhalika an minhu ko kuma wannan wasitar ita ce za ta roki Allah wannan abun ai kun gane wannan abun biyu ko an gane bambanci na farko mutumin duk da yake zaton in ya roki Allah shi da Allah Allah ba zai ji ba Allah ba zai amsa masa ba sai ta hanyar wasita mun san meye wasita shamaki wani da zaka sa tsakaninka da Allah wannan wasitar abu biyu zai ko dai a ce shi zai nuna wa Allah bukatar ka ko kuma shi zai roka shine abin da ke nufi au tasala yawwa zalika minhu ko wannan wasita shi yasa ya sa mata ta'un ta ta'anisi yana nufin wasita din yawwa Allah ya sa mun gane yawwa au tasalu zalika minhu ko wannan wasitar ita za ta roki Allah wannan abu to duk wanda yayi wannan abu faqad dhanna billahi dhanna sawi to yayi wa Allah mummunan zato yayi wa Allah mummunan zato Allah ko a Qur'ani ya hana mummunan zato a ayoyi da dama gashi ne zai kawo mana wasu daga cikin ayoyi ko dai in ce daga cikin ayoyin da ya kawo kafin nan akwai muhimmanci mutum ya gane me ma'anar dai zato ne zato mummuna ga Allah malamai suna cewa zato gaba ɗayansa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ya kashi kashi biyu akwai zaton alheri shine zannul khairi an yazunna almar'u billahi khairan kashi na farko kenan kashi na biyu shine an yazunna almar'u billahi sharran ko su'an to shi na farko yana da ta'alluki da abubuwa biyu abun farko shine ta'alluki da alaƙar aikin Allah subhanahu wa ta'ala aikin da Allah zai a rayuwar mutane ba dangane da mutanen ba a halittarsa kawai wajibi ka zaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala a duk ayyukansa babu mummunan abu. Duk abin da yake aikatawa, halittar sama da yayi da ƙasa, halittar dan adam da yayi, halittar aljani da yayi, halittar shedan, halittar wuta, halittar aljanna, duka ba mummunan nufi, ba zalunci, komai da hikima aka yi shi. Wajibi ka yadda da wannan abu. Wannan shine husnul dhanni billahi ta wannan bangaren wajen abin da ya shafi fi'ilillahi. Abu na biyu shine husnul dhanni billah ta bangaren abin da ya shafi alakar ka da Allah din. Abinda Allah zai maka musifa da zata faru, bala'i, yau wani naka bashi da lafiya, yau wani naka ya mutu, hatsarin mota, yau gobara da makamantin waɗannan abubuwa, amma sata wani ai hawadith ne ko, to su din su ma ka kyautata zato cewa Allah baya nufin ka dan ya cutar da kai a cikin aikin sa, ba wannan sharri din, ba dan ya cutar da kai bane, duk abin da yayi akwai hikima da ta saye wannan abu. Shi yasa kun ga a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da mu dangane da mu'amala da musiba, in musiba ta zo maka ya ake mu'amala da ita, na farko akwai hakuri da taslimi zuwa ga Allah, ka miƙa cewa Allah haka ya so. To akwai wani abu kuma da kaɗan daga cikin mutane suke samun sa, shine ar-ridha. Ar-ridha bil musiba, ka yadda da musibar. Ta taba ganin mutum ayi masa musiba ya yadda, ka yadda ka ji eh ka gamsu, haka Allah ya so. Wannan wani mataki ne da duk wanda ya yi shi in musifa ta same shi ana bashi lada. Malam Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan a cikin Al-Furqan, yana cewa idan musifa ta samu mutum akwai matakai uku: na farko haƙuri, na biyu rida, akwai kuma ashukur. To Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da lada a kan mutumin da musifa ta same shi idan ya yi haƙuri, to zai samu lada. Saboda me Allah maduki ya umarci mu rika hakuri, duk abinda Allah ya umarni da shi kuwa aikata shi wajibi ne, duk abinda yake wajibi in kai za a baka lada. To amma idan mutum bai hakuri ba, ba zai samu lada ba koda za a kankare masa zunubi. Kun fahimci wannan? Musiba misali da taka kaya, da mutuwa, da hatsarin mota, da makamancin wannan, wani naka ya mutu nake nufi, da kuma kai rashin lafiya dai kowace iri, duk abin da ya same ka Allah ya ga, manzo Allah sun ya ga mana cewa za a kankare mana zunubai. To kankare zunubi daban, ladan hakuri kuma daban. Idan akai maka kai hakuri, to abu biyu zaka samu: a kankare zunubin, kuma a rubuta ma lada. In ku akai maka musifa sai baka hakura ba, to za a kankare ma zunubin amma ba a rubuta ma lada ba, saboda lada sai ka aikata abin nan na hakuri sannan a baka. To ƙari akan wannan kuma, ka yadda cewa aikin Allah ne, duk aikin Allah ba sharri a ciki, bai nufin mugunta gare ka ba, bai zalunce ka ba, a'a, wata hikima ce, ko dan ya kankare maka zunubin nan ya baka lada, ko kuma wani dada da zai aje maka a lahira, wato ya ɗaukaka darajarka a lahira. Don haka kai tsammaci cewa Allah ya ma mugunta, Allah ba mugunta. Duk mutumin da ya zaci Allah na mugunta, faqad dhanna billahi dhanna sawi. Ta wannan bangaren kenan. Shi kuma dhannu sharri kishiyarsa shine wannan ɗaya gefen. Akwai mummunan zato ta bangaren aikin Allah, ka zaci cewa dan me Allah zai bari abu kaza ya ta faruwa. In abu ya faru, aikin Allah ne ya yi kaza. Misali a izannin da Allah maɗauki a cikin Alkur'ani ya kira shi dhannul jahiliya, wanda munafikai suka yi, su Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lokacin da ake zancen yaƙi suke cewa ba ruwansu wannan, ai ba komai su, ba su da hannu a wannan lamari, kuma ba za su taimaka ba. Kuma sannan shine Ibnul Qayyim da yake maganar wannan ayar, yake cewa suna zato mummunan zato dangane da Allah. Shine Allah ya ce dhannul jahiliya. Dhannul jahiliya shine dhannul aibi, mummunan zato na aibi a cikin aikin Allah. Suna zaton Allah zai aiko manzo ya kuma ki taimakawa manzon. Suna zaton Allah zai aiko manzo ya sa manzon nan a kaskanta shi, a wulakanta shi, kuma duk Allah ya kyale bai komai ba. To wannan shi ake nufi da dhannul aibi. Kar ka taba zaton Allah maduki zai kyale annabinsa sallallahu alaihi wasallama a hali mummuna, ko a taba shi bai rama masa ba. Allah baya wannan, kuma ba zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ba akan daidai yake ba, kuma ya taimaka masa. Kamar ta wani gefen, har yanzu waɗanda suke zaton sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko sun bata addini, ko sun kafirta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shi ma mummunan zato ne ga Allah. Domin tunanin da zaka yi shine Allah ne ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya turo shi da mutane da sako a bautawa Allah shi kadai, kuma ga abin da za a yi, ga abin da za a bari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin har shekara 23. ya gama Allah ya karbi ransa waɗannan sahabbai da suka zauna a bayan sa a madadin sa suka ci gaba da ilmantar da wannan abin da ya koya musu idan da wannan abin da ya koya musu ba daidai bane Allah ba zai taimake su yana da cikin abin da ya saba ma hankali ya saba ma fitra kuma Allah ya taimake su akan wannan abin da suka yi ta da'awa suka ci gaba da yadawa har sai da kafin shekara 25 shekara 25 ba ta yi ba sai da duk manyan kasashen duniya suka dawo karkashin musulunci duk da cewa musulunci ba ko ina ya game duniya ba amma dai manyan kasashen duniya sai da aka rusa su a lokacin Faris da Rum in Allah subhanahu wataala ba tare yake da taimakawa abin da sahabban nan suke kai ba za a taimaka musu inda barna shi misali inda muyagun mutane ne ba sa son addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana mutuwa sai su dawo su kira mutane su ce to ku dawo mu koma kawai gargajiyar mutun da ya fadi ya mutu amma sai suka sake kiran mutane akan wannan abin to mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala ba wai ga sahabban ba duk mutumin da ke tsammanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sun kafirta ko ba su yi wani abu daidai ba to yayi wa Allah subhanahu wataala mummunan zato ta wannan bangare ne Allah sa kun gane wannan dan Allah baya barin abubuwa haka kawai sai ta faruwa kuma ai ta taimakawa barna ai ta taimaka mata ai ta taimaka mata sai dai ai mata talala amma a lokacin da ake bukatar addinin a budada shi kuma an budada shi waɗanda ba musulmi ba suka zo suka shiga addinin nan suka kuma zauna lafiya kuma aka bautawa Allah ba a koma bautar Hubal da Lata da Uzza da Manata ba idan da waɗancan mutanen ba addinin Allah suke so ba ai kaga da sai su ce a koma bautar waɗancan abubuwa ne Allah sa kun gane dai abin nake haka yana cikin mummunan zato a zace aikin Allah subhanahu wataala da irin wannan siga din yake tafiya duk abin da Allah yayi akwai hikima a cikin sa to haka kuma a bangaren kai mu'amala da kai kanka kada kai mummunan zato dangane da Allah ka kyautata zato malami suna cewa kuma kyakkyawan zato dangane da Allah shine me ka aikata aikin kirki in ka aikata aikin kirki to ka sa ran Allah zai baka lada wani shine ma'anar kyakkyawan zato ka sa ran cewa Allah zai karba kada kullun kana aiki ya zama cewa ka fifita janibin cewa Allah ba zai karba ba to Allah baya ai masa wannan mummunan zaton domin shi alƙawari yayi in kai kaza zai baka kaza to dan me zaka yi zaton cewa in kai kaza din da yace kai kuma ba zai baka ba ashe ka munana masa zaton ba ya cika alƙawari kun gane wannan to amma a gefen da wannan matsala take zama wa mutum matsala ita ce idan ya fifita raja'in sa akan khaufi abubuwa guda biyu a hada da khaufi da raja kana fatan samun lada abun Allah kana fatan ya baka sakamako sannan kuma kana tsoron tasirin zunuban da ka aikata la Allah za su ja maka wani abu ko Allah ya ki karba to waɗannan abubuwan kamar yadda tela wajen dinki yake daidaita kafarsa ba ta yin gaba can ba ta yin baya daidaita tsakiya haka ake son mutum ya zama yana daidaita khaufin nan da raja'i al-Imam Tirmidhi ya rawaito da shi da Ibn Abi Dunya a cikin littafin Ibn Abi Dunya na husnul zann billah yana da littafi da ya rubuta yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin wani saurayi ba shi da lafiya sai ke tambaye saurayin kaifa tajiduka ya kake samun kanka ma'ana ya halinka yake ciki me kake ji a zuciyarka yanzu mutuwa ce ta zo masa kuma saurayi sai ke cewa arjullaha wa akhafu dhunubi ina fatan Allah madaukaki zai ban sakamako mai kyau zai mun mai alheri sannan kuma ina tsoron zunubaina to shine a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutumin da zai mutu da wannan abun a zuciyarsa sai face Allah ya bashi abin da yake so din kuma ya kawar masa abin da yake tsoro in dai har a zuciyarka wannan abin ka daidaita kana fata ka sa ran Allah zai baka kana kuma tsoron zunuban da ka aikata to sai kaga Allah madauki ya gafarta maka zunuban kuma ya baka wancan ladan amma kar ka zama kullun tsoronka ya wuce iyaka ko kuma fatan naka ya wuce iyaka tsoro ya wuce iyaka shi ya haifar da fikirar khawarijawa da mu'tazilawa shi yasa ake ce musu alwa'idiyya sun fi kallon nasoshin tsoro da tsoratarwa wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza wannan suka tsorata shi yasa har suka sa duk mai zunubi suka ce masa kafiri saboda tsananin tsoron kar a saba wa Allah kun ga shi ma ba wai kin Allah bane yasa suka fita gefen su kuma sai aka samu wasu wanda ake ce ma murji'a su kuma murji'a har ma cewa suka yi ai imani ba shi da alaka ma da aiki ba shi da alaka da imani kawai in ka san akwai Allah shikenan kawai zaka shiga aljanna sai su kawo ma hadisan man mata wa huwa ya'lamu anna Allah la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk mutumin da ya mutu kawai inda ya san la ilaha illallah kawai sani ko bai aiki da ita ba za su ce maka ko baka taba sallah ba ko baka taba azumi ba za ka shiga aljanna kaga wannan ai fatan ne yayawa ko to wadancan su kuma me yayawa tsoron yayawa zafi yayawa wannan shi ma fata yayawa to duk ba daidai bane ina alheri yake na tsakiya ka hada fata da yawa kuma tsoron da yawa sai su zama daidai wa daidai wannan shine za a tsira Allah ya gafarta mana zunubanmu to muje to sai yake cewa duk mutumin da yayi wancan zato cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya ji baya amsa masa sai ya sa wata wasiqa wasiqan nan ita za ta gaya wa Allah ta nuna masa bukatar da wannan yake yi ko kuma ta roƙan masa to yayi wa Allah mummunan zato mun ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka dangane da ni aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zice fa inni qaribun har malamai suke cewa anan idan mun lura da yadda siyagin ayat take a wurare da yawa in Allah madauki subhanahu wataala yake cewa manzon sa sallallahu alaihi wasallam in an tambaye ka ka ce kaza to yana kawo fa'un da qul zai ce qul ka ce da su amma a wannan wurin sai aka cire qul din nan kun gane wannan zancen a wurare da dama yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasba yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi akwai qul qul din nan a wurare da yawa ko amma anan kun ga sai ai ce wa idza sa'alaka ibadi anni ya akwai fa'un din saboda abin nan mabudin sharadi ne in bayina suka tambaye ka fa bai ce qul ba sai ce fa inni qaribun sai malami suka ce an hango a wannan gurin abinda ake hange shi ne ya cire qul din ne dan ya nuna mana kusanci cewa a gaya mana ma cewa yana kusan ba buƙatar a sa manzo ya gaya mana wannan kawai fa inni qaribun ba buƙatar a ce ka gaya musu ni ma kusanci ne ai kun gane wannan tare da cewa hakan ake nufi cewa ya gaya mana cewa Allah kusa yake da mu to amma dan a nuna cewa kusancin bawa da ubangijinsa babban kusanci ne baya buƙatar a sa wani a tsakani Allah samu gane wannan sannan yana cewa kuma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga bai ce ud'u salihikum wa anbiya'akum astajib lahum niyabatan ankum abi haka faɗa ba bai ce ku roƙi salihan bayi da annabawa ni kuma zan amsa musu a madadinku ba haka yace ba ud'uni astajib liman lakum ku antum zan amsa muku ku inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga idan mutum ya san wannan amma ya zaci cewa Allah ba zai karbi addu'arsa ba sai ya sa wani da malam wani da wani da wani da wani a tsakani to wannan bai san Allah ba kuma yayi Allah mummunan zato Allah ba haka yake ba yace fa innahu muje in zanna annahu la ya'lamu ƙarin bayani ne nan akan wancan yace domin ko shi mutumin in ya zaci cewa Allah bai sani ba aula yasma'u ko kuma baya ji illa bi ilami ghairihi lahu sai da sanar shewar wani idan ya sanar da shi ma'ana bai san komai ba haka yake kawai sai annabawa sun leko sai su ce masa to wani fa yana buƙatar kaza ko wani malami ya leko ya ce to ya Allah wani fa yana buƙatar kaza inda haka yake kun ga duk kun dago kuna mamaki ya za a faɗo haka ko to ai saboda munin abin ne shi yasa ka tuna haka abun mummuna ne ka zaci cewa Allah baya sani ka zaci cewa Allah bai sani ba kuma baya ji baya gani har sai an leka an gaya masa cewa wani na buƙatar kaza na faɗi wannan ne dan ka muna nasurar a zuciyarka to sai ce idan mutum yana zaton cewa Allah ba shi da ilimi kuma baya ji sai wani ya gaya masa wa isma'ihi da kuma jiyar da shi da za'ai yace fa zalika nafyun li ilmi llahi wannan korewar ilimin Allah ne kamar kana cewa ne Allah bai san nayi kaza ba Allah bai san nayi kaza ba Allah bai san ina buƙatar kaza ba walisamihi kuma korewa ne da jin gajin Allah wa kamali idrakihi da kuma cikar riskarsa ga abubuwa na kowane irin ilimi da kuma dukkan abubuwan ne da ake riskarsu idraki ana amfani da shi dan ya zama ausa minas sam'i wal basar duk abin da zaka riske shi ta hanyar alhawas ana ce masa idraki musan alhawas abubuwan jin nan guda biyar ko abubuwan da zaka ji da ji da gani da dandanawa da taba da sauransu waɗannan abubuwan duk ana ce musu idraki kaga ashe lafazin idraki yafi shi kadai ji yafi ilimi shi kadai yafi kaza shi duk waɗannan abubuwan su kadai Allah ya sa kun gane to shi yasa yayi atsafin sa akai anan wurin yace wakafa bi zalika zamban kai wannan ko ya isa zunubi a ce mutun yana zaton Allah baya bai sani ba sai bayan kai ma sai an gaya masa Allah baya jin abin da kake sai an gaya masa Allah baya riskar komai da kake fada da kake aikatawa sai wani ya gaya masa to wannan shi kadai ya isa zunubi nan ya kira shi zunubi ba dan yana nufin zunubi ne irin wanda ake cewa zunubi bi muqafi muqabil shirki ba ko kufur ba haka yake nufi yana nufin abin da yake laifi ne laifi kuwa zai iya zama shirka zai iya zama ba shirka ba to wannan a shirkar yake mai babban kafirci ne mutun yace Allah jahili ne ko to shine abin da yake nufi sai ce wa in zanna annahu yasma'u wa yara in kuma shi mai wannan roƙon wani wanda ba Allah din ba yana zaton cewa Allah din haƙiƙa yana ji Allah subhanahu wataala haƙiƙa yana gani walakin sai dai kuma yahtaju ila man yuballighu amma duk da yana ji to yana buƙatar dai a dan ƙara gaya masa a ƙara sanar da shi a isar masa buƙatar wani au yu'atifuhu alaihi ko ya tausasa Allah ya yi wani rangwame akan waɗannan bayi shine yu'atifuhu mun gane atf karkato da wani a karkato da zuciyar wani idan misali aka samu wani mutum mai zafin rai kangararre kuma an masa laifi ai ana buƙatar a sa wani dan rarrashe shi ko to shi yake nufi da wannan yu'atifu hudu a je a roƙe shi a ce to kai musu hakuri man kai ka yafe kai kaza to idan mutum yana zaton eh Allah yana ji Allah yana gani amma kuma sai an lallashe shi sai an tura wani ya lallashe shi to wannan shi ma ga abin da zai faɗa a kansa shine yu'atifu au na'am wa yu'atifu kai ko au nayi tsallake haka ne ko yulayyinuhu na tsallake ta ya ce walakin yahtaju ila man yulayyinuhu wa yu'atifuhu alaihim amma Allah yana buƙatar a samu wani wanda zai tausasa shi shine yulayyinuhu an yaj'alahu layyinan ya zama mai taushi mai laushi wa yu'atifuhu shi ma dai ma'anarsa ya tausasa shi ya nemi rangwame daga gare shi alaihim a madadin mutane yace duk wanda ya wannan shi ma faqad asa'a dhanna to hakika ya munana zato bi ifdali rabbihi ifdali ne ku jara kalmar haka take sunan take nan suna ne ma'anar ifdali yin falala da Allah yake falalar da Allah ke wa bayin sa ba afdali bane bi ifdali rabbihi to hakika wannan ya munana zato ga falalar da Allah ke wa bayin sa wa birrihi da kyautayin sa kirkin sa da kyautatawar sa wa ihsanihi shi ma ma'anar sa kyautatawa da birri da ihsan ma'anar su daya wa sa'ati judihi ba jaudihi ba sa'ati judihi da kuma yalwar kyautar sa judi shine ma'anar kyauta shi yasa idan mutum ya zama mai kyauta ana ce masa jawad to judi shine kyautayi mutum ya zama mai kyauta ne to fadin kyautar sa duk mutumin da yake zaton wannan to hakika yayi mummunan zato dangane da kyautar Allah da baiwar sa da kuma kyautata wanda yake wa mutane da alherin sa kamar da Bahaushe yake cewa wabil jumlati kai a dunkule dai fa a'zamu dhunubi mafi girman zunubi inda Allah a wurin Allah isa'atu dhanni bihi mummunan zato ga Allah Allah baya san amuna na masa zato wannan abin da yake shi nufi shi ma a wannan bangare din a wannan bangare a cikin zunubai irin wannan ta wajen alaka da Allah to mafi girma shine wannan baya nufin cewa shirka bata kai wannan ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mafi girman abin hani shine me shirka to da haka duk ai kuma zamu lura cewa shirkar asalin ta me daga nan take farowa ai in ba kuma ta ba duk wannan amsa fa yake bayarwa akan tambayar nan ta shafi 65 da muka karanta ko in ba kuma ta ba la'alla muna buƙatar mu koma mu je 65 ne ko ko 61 61 ne ko tambayar nan da ke cewa wa min hadha shirku a ba nan ba 50 da wani abu ne yawa 59 nake so in ce a shafi na 59 ai kun ga ya ce mana mushir ya ba mu labari ne ba sai na koma mun karanta ba ai ya ga mana cewa duk masu shirka ba muna na bangaren Allah subhanahu wataala ne asalin abin da ya angiza su suka yi shirka ba ba so suke su walakanta Allah ba suka cire masa matsayin sa na abun bauta a'a a zuciyarsu suna ganin girmama Allah din ne su koma gefe wai su suna da zunubi bari su dauko wasu marasa zunubi su sa a tsakani duk wanda ya shirka asalin tunanin sa kenan kaga ashe ba lalle ya zama so yake ya zagi Allah bari ya hada shi da shariki ya ji Allah ba ya san shariki bari ya kawo Allah shariki dan Allah ya ji haushi ba wannan bace shi tunanin sa zunubi yayi masa yawa baya kyautatawa bari ya samu wani marar zunubi sai ya sa a tsakanin sa shi sa duk mutanen da suke fandare daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga suna da wani mutum da suke girmamawa da suka sa shi a tsakanin su da Allah wani abu ya faru su ce ya wani zo kai mana ko mutum ya kira wani shehu ko ya kira wani daga cikin ahlul bait ya ali ya husain ya kaza da neman agaji duk wannan tunanin shine me ai mu masu zunubi ne bari mu nemi wadanda Allah baya fushi da su sai ya karba saboda su ba saboda mu ba to wannan abun shine babban abin da Allah baya so babban zunubi ne ka tsammaci cewa ba wai ana nufin ka wulakanta wadancan din ba masu daraja ne masu girma ne amma kai din tsakaninka da ubangiji kana da yancin ka roke shi kai da shi kuma yana jin haushi in ka ce ba za ka roke shi ba sai ka sa wani a tsakani to dan me za ka yi abinda Allah zai ji haushin ka bayan wancan din ya mutu ko ba ka yi masa ba ba zai ji haushin ka ba ko ba haka bane wancan fa ya mutu in ba ka yi masa ba ba zai zo ran tashin alkiyama ya ce ina mabiyana me yasa ran nan kai wani ka shiga matsala baka kira ni ba ina ma ashe kana da daman ma da zaka ga halin da yake ciki shi din Allah subhanahu wataala ya kyauta mana to mu je sai ke cewa wa bil jumlati fa a'zamu adh-dhunubi inda Allah ta'ala isa'atu adh-dhanni bihi wa li hadha yatawa'aduhum shi yasa Allah yake musu narko narko shine alƙawarin azaba eh shine yatawa'aduhum yake musu barazana cewa in kun yi kaza za a yi muku kaza fi kitabihi al-littafin sa ala isa'ati adh-dhanni bihi bisa muna nazato gare shi a'zama haka ne ko wa'idi mafi girman wa'idi mafi girman narkon da yayi to akan wannan yayi shi kama qala ta'ala kamar da Allah maduki ke cewa adh-dhannina billahi dhanna as-saw wadanda suke wa Allah mummunan zato zato mummuna sai ce alaihim da'iratu as-saw'i to mummunan abu ko zai kewaye su shine ma'anar da'iratu as-saw'i shine ma'ana din an ce da'ira ma'ana musifa mummuna kuma musifar mummuna wadda ba su da mafita daga cikin ta kai maganar Allah akwai balaga a ciki malamai suna tattauna akan wannan suka ce me yasa aka kira wannan da'iratu sawi saboda asalin da'ira shine me cycle cycle kamar yadda in ka zagaye abu ai babu wani abun da aka zagaye din nan da zai fita misali in ka tanga ce wata katuwa aka boye mutum a ciki ba dama ya fito ba zai iya haurawa ba to ne ai da'ira ce da ta zagaye shi to haka musifa za ta kewaye duk masu munanawa Allah zato ba za su fita daga cikin musifa ba shine ma'anar da'ira anan ma'ana za ta kewaye su kuma ba za ta fita ba ma'ana ba dama ba su da inda za su kufce to shine da'iratu sawi wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya fushi da su wala anahum kuma ya tsini musu ya nesanta su daga rahamarsa wa adda lahum jahannama kuma ya musu tattalin wutar jahannama kai ku duba ku gani su ai masu wannan aikin mushrikai da suka yi mummunan zato ga Allah munafikai da mushrikai akan su akai wannan don cewa wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh-dhannina billahi dhanna sawi asalin ayar ke ka gani zai azabtar da waɗanda suke munafikai da maza da mata su ma dan kada ayi amfani da lafazin duk da Allah subhanahu wataala duk inda yace ya ayyuhallazina amanu ba iya maza yake nufi ba mata ma sun shiga amma inda kaga an ware maza da mata dan kada wani ya tsammani ba shi ya tsammaci ba shi a ciki sai ce wayu azzibal munafiqina sai kawo kun ga maza kenan ko sai ce wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati ba wani wanda zai fita sai ce adh-dhannina ga siffar su masu zato billahi dangane da Allah zanna sawi mummunan zato masu tsammanin cewa Allah ba zai taimaka wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam masu tsammanin cewa za su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna lafiya masu tsammanin cewa za su kyamaci musulunci su yaƙe shi kuma shikenan Allah ya kyale su duk wannan na cikin abin da ake nufi da zannu sawi to ga sakamakon su wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su wala anahum kuma ya tsine musu ko dai aka fada ya isa mutum bala'i to an ce da'iratu sau'i musiba ba za ta bar shi ba sannan kuma me an yi fushi da shi ku duba ran tashin alkiyama a cikin hadisin ash-shafa'atul kubra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar da al-imam muslim ya ruwaito cewa ran tashin alkiyama za a tsaye da mutane a matso da rana gurgudan mil kan mutane suna mil daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai fadi cewa a ranan nan Allah zai fushin da bai taba fushi irin sa ba zai ce ghadiba Allahu ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu Allah yayi fushin da bai taba irin wannan fushin ba a wannan rana don haka ake roƙon ake neman wane ne zai zo ya roƙe shi Allah ya sassauta yayi hakuri ayi hisabi barin mutane za a yi ba hisabin ma a saurara shekara da shekaru ga rana ta kusa wannan ranar da baka iya hakurin tsakanin mu da ita wajen mil abin nan miliyan nawa ake cewa 93 haka ni tsakanin mu da ita a yanzu in ta dame mu hankali ya tashi wani ma ya taka wani wuri kafarsa ta maile to amma a matso da ita gurgudan mil ka kaddara wannan mil kai na ta farfasa kuma amma a bar mu haka ba a mai hisabi ba yanzu ko wannan bai isa ba to balantana sai a zo a roki annabawa wannan ce bai isa ba wannan ce bai isa ba kun san dai kissar wannan a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya roki ubangiji sai ai hisabi to kafin ai hisabin nan ko wannan aka ce kawai kowa ya daga hannu shi ya Allah a bar mu haka to bayan wannan fa aka yi hisabin kuma za a shigar da wasu wutar jahannama saboda me saboda kafirci mutum ya rayu a duniya bai bautawa Allah ba bai yadda da Allah ba bai yadda da Allah ne cancanci a bauta masa ba Allah ba da wasa al'amarin sa yake ba Allah muna fatan ya gafarta mana Allah ya samu wadanda cikin wadanda za su samu hisabi mai sauki to sai ce wala anahum bayan la'anar kuma sai ce me wa a'adda lahum jahannam wa a'adda lahum shi ma a'adda lahum nan akwai magana a ciki yayi musu tattalin wutar jahannama duk abin da aka ce an yi tattalin sa to tana nan tana ruruwa tun yanzu duk ko abin da aka ce duk wutar da aka ce ta ruru tuntuni kuma sannan ana sa mata wani karin makamashi ba yanzu nan sabuwa bace to tsohuwan nan tafi sabuwan nan tsanani da zafi don haka wa a'adda lahum yana cikin dalilan malamai akan cewa wuta da aljanna suna nan har yanzu tunda fi'ili madhi ya kawo ba cewa nan gaba za a yi wutar jahannama ba suna nan ba sabanin maganar masu cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi ya yi wuta ya yi aljanna ya bar su kuma ba kowa a ciki wai almubazzaranci ne Allah ko ba zai haka ba wani malamin mu'tazila sunansa Abul Hudhayl al-Allaf shi haka yace wai gaba ɗaya za a zo gaba ɗaya ba ko wai yanzu ba yanzu dai a yanzu duk da ma ra'ayin mu'tazila ba wuta ba aljanna yanzu haka jahmiya su ma ra'ayin su kenan daga baya kuma za a zo wai wutar jahannaman ita ma kanta za a dauke gaba ɗaya akwai lokaci da azabar za ta tsaya duk ba su yarda da khalidin fiha abadan ba dan aljanna ma suka ce akwai lokacin da ni'imar wai za ta yi yawa kuma za a dakatar shine har wannan Allahin yake cewa wai akwai lokacin da dan aljanna sai ya dauko abu zai sa a bakin sa sai hannun ya makale wai saboda Allah baya yin abu haka kawai ta tafiya haka wai dole dai akwai wani lokaci da abin zai yanke wannan shiga da hankali ne cikin abin da ilimin gaibi ne to wannan abin mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a ƙarshe yace wasa'at masira tirda ita tayi muni a matsayin makoma wa qala ta'ala an khalilihi ibrahim alayhi salam Allah madaukaki dangane da ibrahim annabi ibrahim alayhi salam yana cewa ma'ana kai amma annabi ibrahim yake gaya wa mutanansa a cikin alqur'ani Allah ba mu labari yana cewa a ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin a ifkan alihatan turidun ai a turiduna alihatan dunallahi ifkan innan hali ne wasu malamai kuma su ce maf'ulun lahu ma'ana kuna nufin wasu abubuwan bautar koma bayan Allah ifkan ai zuran da ƙarya domin ko Allah shine ake bautawa da gaskiya domin duk wanda ya bauta wani abu wanda ba Allah ba ƙarya yayi shine ma'anar ifkan domin asalin ifku shine ƙarya mun fahimci wannan to sai ce fama dhannukum bi rabbil alamin me wannan in kuka yi haka me ya zatan da kuke tsakaninku da ubangiji ubangijin halitta baki daya me kuke tsammanin zai muku gafa amsan nan malam ya fassara mana yake cewa ai fama dhannukum an yujaziyakum me kuke zaton zai ba ku na sakamako idza abattum ma'ahu ghayrahu in kuka bauta wani tare da shi duk wanda ya dauki wani yana bauta masa koma bayan Allah wanne zato yake yi Allah zai masa na sakamako wa dhanantum annahu yahtaju fil ittila'i ala darurati ibadihi kuma kuna zaton cewa shi Allah yahtaju yana bukata fil ittila'i dan wajen sanin ala darurati ibadihi darurar da bayinsa suke ciki yana bukata liman yakunu baban lil hawaiji ilaihi yana bukatar wani wanda zai zama masa babi kofa dan bukatun da za a daga zuwa gare shi wani hawi zalika da makamancin wannan kun gane fasarar gurin ma'ana me kuke zato in a duniyan nan kuka bauta ma wani wanda ba Allah ba kuke tsammanin Allah dai baya ji baya gani ba a ganin sa don haka in an roka ma ba zai sani ba don haka sai an samu wasu an bauta musu su kuma za su kai bautar zuwa gare shi wannan fa muna nanata wannan zancen asali kullun abu ya biyo ta kansa duk masu bautawa gumaka da suka bautawa gumaka a baya can babu wanda ya taba bautawa gunki a matsayin gunkin nan shine mahaliccin sama da ƙasa asalin dalilin bautar shine me neman ceto da kuma neman a kusantar da baki ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ashe an yadda da Allah duk mai shirka ya yadda akwai Allah amma so yake ga wani yafi ni tsarki bari in bi ta hanyar sa sai karasa da ni gurin Allah wannan ku to shine babban laifin da bawan Allah zai Allah tsare to shine sai yake cewa wa hadha bi khilafil muluki wannan sabanin sarakuna fa innahum domin su sarakuna ne na duniya a duniyan ce sarakuna a duniya da shugabanni fa innahum muhtajuna ila alwasa'it daruratan su suna bukatar wannan wasitar larura tilas ba dama sarautar tayu sai da wannan tsakanin ko ba haka bane domin kamar da ya kawo shine ma'anar daru sai ce daruratan lihajatihim wa ajzihim saboda bukatar su saboda kuma gazawar su suna bukata su kansu kuma sannan suna da gajiyawa wajen aikata wani abu ba komai suke iyawa ba saboda jinsin dan adam ne su mun fahimci wannan abu wa da'afihim da kuma raunin su wa qusuri ilmihim da kuma wato gazawar ilimin su an idraki hawaijil muttarrin gazawar ilimin su wajen riskar bukatun mabukata ko ba haka ake ba duk shugaba ai yana bukata sai an kawo masa labarin abin da ake a wani wuri sannan ya dauka yi idan da yana da damar duk abin da ake a wurin da yake a karkashin mulkin sa in shugaban kasa ne in gwamna ne shi in menene shi a karkashin mulkin sa a ce komai ake a ko ina ya sani yana bukatar a zo a bashi labari yanzu idan ya sa yan leken asiri suka je suka gano can aka kawo masa ba akan wannan ake mafi yawan abin da ake ba idan da sai zahiri ake aiki da shi abubuwa da yawa ba za a iya yin su ba dole sai an kawo masa ilimi a wuri kaza an samu wasu sun yi kaza ana jin da wane da wane da wane su ne suka buya a wani gida suka yi kaza ku nan ba ku sani ba sai an kai masa a rubuce ya gani kuma ya ce ai kaza to idan ba a kawo ba ya zai ba zai iya komai a kai ba to saboda bukatar sa ga wannan ilimin yazo zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala fa akwai abin da ake a wani wuri da bai sani ba Allah ba haka yake ba to kar ayi kiyasin Allah subhanahu wa ta'ala dan ba a ganin sa a ce irin shugabannin duniya yake shine babban abin da zaka gane kai maganin wannan abin a zuciyar mai shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai ce fa amma man la yashghaluhu sam'un an sam'i amma wanda wani ji baya shagaltar da shi daga wani ji to kun ga bambancin sam'ul lahi wa sam'ul insani ko sam'ul insani yashghaluhu sam'un an sam'i shi yasa har ya gaya mana ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu ba a kirjinsa duk mutum zuciya ɗaya ce kuma zuciyar nan da ita ake idrakin ka kai hankalinka wuri ka ji wani abu zaka ga mutum ba zai iya sauraron wannan yana sauraron wancan yana sauraron wancan a lokaci guda ba musamman a cikin abin da yake bukata ce ta tsanani ko yanke shari'a zaka samu wani alkali da zai maka shari'a 10 a lokaci guda ko biyu ba zai yi ba lokaci ɗaya mai kara yana kara masu shaida suna bayarwa yana cewa to ai kaza kuma nan ma ga wani can ma ga wani Allah ba wannan ba zai ba mu dan adam inda zai wannan amma Allah fa kana dutse ka roka wani yana can ya roka wani yana can ya roka a lokaci guda kuma duk yaji babu abin da ya kubce duk zuciyar ta sace shi ya halitta ya san kafin ka fada ya sani don haka ka roke shi ya biya maka yanzu dan Allah kana so ka roka da wancan da sai ka je an bi yau a ce komo gobe shi kansa wasu dafa haka zai ta maka wasa da hankali ko ba shine shugaban ba ba shi zai baka ba in ka biyo ta hannunsa a yau ba za ka ganshi ba yau babu yau ba a ganin sai baka cikin list din wanda za su ganshi yau ko yana bacci ko yayi tafiya yana nan ma yana hutawa sai kada ba zai yau ba zai ga kowa ba to amma Allah fa kana gida ka daga hannu kana bacci ma mafarkin ka duk ya sani ita ka daga hannun dama ka ce ya Allah ba ni saboda yana bukatar ba dan bukata ma yana ma'ana saboda dalilin a samu wannan kaskanci ne daga zuciyarka ka tabbatar masa kai bawa ne mabukaci sai maka ba dan bai sani ba duk abin da zaka daga hannu ka roka kaskancin yake so daga wurinka in kai haka ya Allah dinnan kaga ka nuna kai ne a ƙasa shine a sama shi zai baka to wannan shine babban abu da zai nuna cewa kana bukata a wurin Allah subhanahu wataala shi kuma shine mai bayarwa shine mai komai to in ka fahimci wannan hakika ka fahimci tauhidi minti biyar tayyib to da mun kai san sai mu tsaya yace fa amma man la yashghaluhu sam'un an sam'i amma wanda ji baya shagaltar da shi daga wani jin wa sabaqat rahmatuhu ghadabahu kuma rahamarsa ta riga fushin sa haka Allah ya faɗa a hadisi kudusi rahamarsa ta riga fushin dan haka fushin shi yazo daga baya ma'anan rigaya ana nufin tarin jayi fushi dan haka ko yayi fushi da kai wata ran zai iya gafarta maka saboda rahamarsa wa kataba ala nafsihi arrahma kuma shi ya wajabta wa kansa rahama kun ga wadancan fa duk wanda ba Allah ba kuwa yana da wannan sifar na farko ya shigaluhu sam'un an sam'in shi wancan dan adam sannan kuma ba shi da rahamar da za a ce rahamarsa ta riga fushi fushinsa mafi yawan dan adam fushinsa yafi sai tsara a kansa sai ga sai maka iko kafin ya ce ma ya yafi maka sannan kuma bai wajabta wa kansa rahama ba dan bai da wata rahama sai wanda Allah madaukaki ya bincina masa to Allah kuwa kataba ala nafsihi arrahma ya wajabta wa kansa rahama fama tasna'ul wasa'itu indahu to me shamaki za su yi a wurin sa yan tsakiya me za su yi a wurin Allah famanittakhadha wasitatan bainahu wa bain Allah to duk wanda ya riki wasita tsakaninsa da Allah subhanahu wataala faqad dhanna bihi aqbah dhanni to hakika yayi wa Allah mummunan zato mafi muni wa mustahilun an yashra'ahu li ibadihi wannan ko abu ba zai yiwu ba Allah ya shar'anta wa bayinsa shine mustahil ba zai yiwu ba Allah ya shar'anta wa mutane su yi wannan abun bal kai bari zalika yamtani'u fil uquli wal fitri wannan abu ne da ba zai yiwu ba a hankali haka nan kuma a fitra ta ginin asalin dan adam to sai mu tsaya nan ko saboda lokacin yayi darasin mu na gaba sai mu tashi inda yace wa alam annal khudu'a wat ta'alluha alladhi yaj'aluhu al 'abdu li tilka al wasa'it qabihun fi nafsihi da har yanzu zai ba a fita daga zancen ba amma ma iya sake dawa kan inda yace wa amma man la yashghaluhu yawwa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tauhidi Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah ya taimaki shugabannin mu akan da'a ga Allah da yin abin da yake shine daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu baki daya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.